Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro assalamu alaikum. Barkanku da asubahin wannan rana ta Juma'a. Sunana Aisha Mu'azu. Tare da Murtala Faruk Sanyin na da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a cikin wannan shiri na asubahin yau Juma'a 16 daga watan Yuni na shekara ta 2023. Da fatan an waye gari lafiya. To kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga Murtala da kanin labarai.
Tuhumar da aka yi wa tsohon shugaban Amurka Donald Trump kan rike takardun bayanan sirri na gwamnati ba bisa ka'ida ba na ci gaba da mamaye batutuwan siyasar Amurka. Babban sakataren kungiyar kawancin tsaro ta NATO ya ce yankin da wato yakin da ake yi a Ukraine ya bayyanar da bukatar da ke akwai ta goyon bayan kasar ta Ukraine da kuma ci gaba da tallafa mata. Hukumar kula da yara ta Majalisar Dinkin Duniya ta ce tana tattaunawa da gwamnatin Taliban ta Afghanistan kan jadawali da tsare-tsaren yiwuwar hannunta mata ayyukan ilimin kasar ta.
Tsokanin labaran kenan aka saurara. A fagen rahotanni kuma za a ji abin da masana tattalin arzikin ƙasa suke cewa a game da aikin da yake gaban kwamitin tattalin arzikin ƙasar da shugaba Bola Ahmed Tinubu ya nada.
Ni a matsayina na mai nazarin tattalin arziki sai in ce muku kusan matsalolin mun an raba kashi 100 fa kasan tattalin arziki da tsaro za su iya daukan kaman 70 a cikin 100 sauran ba su kai wannan tsanani ba.
Sannan bayan dakatar da Abdulrasheed Bawa shugaban EFCC tare da bayyanar shi gaban DSS domin gudanar da bincike a kan shi, ko me 'yan Najeriya suke cewa?
Shi ya san in ya aikin da ya kamata, bai kamata ma dama inda na gama ka daga farko bai kamata ya samu fargaba ba. Dan aiki kai kake yi, in ka yi daidai ka sani, in ba ka yi daidai ba ka sani. Dan kuma dole in aka kawo maka wani shugaba dole a bincike kowace office da office a tabbatar aiki na tafiya inda ta kamata.
Kamar kowace ranar Juma'a. A za mu kawo muku nasihar Juma'a da kuma shirin manuniya wanda Isa Lawal Ikra yake gabatarwa. Yanzu dai ga Murtala da kashin labaran na farko.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da safiya. Ga kuma cikakkun labaran duniyar. Yayin da tsohon shugaban Amurka Donald Trump yanzu haka yake kan gaba a cikin waɗanda ke neman tiketin tsayawa takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Republican. Batun tuhumar da aka yi masa kan rike takardun bayanan sirri na gwamnati ba bisa ka'ida ba na ci gaba da mamaye batutuwan siyasar Amurka na tsawon watanni masu zuwa, yayin da 'yan Democrat da 'yan Republican ke ci gaba da bayyana matsayarsu na takara kan abin da Trump ya yi da abin da wasu 'yan siyasa suka yi da kuma abin da doka ta tanada. Akwai yiwuwar hakikanin gaskiyar lamarin za ta ci gaba da disashewa. Tuhumar da aka yi wa Trump ta ranar 9 ga watan Yuni ta samu asali ne daga wani bincike kan yadda ya kwashe wasu takardun bayanan sirri na gwamnati daga fadar White House zuwa gidansa na Mar-a Lago da ke Florida, sa'annan wato sa'ad da ya bar mulki a watan Janairun shekara ta 2021. Trump ya aikata haka duk kuwa da tanadin dokar bayanan shugaban ƙasa da ta buƙaci shugabannin ƙasa masu barin gado da su hannunta dukkan takardun bayanan gwamnati ga hukumar adana kayan tarihi da kuma hukumar adana bayanan gwamnati idan za su bar mulki. Tun daga watan Mayun shekara ta 2021 ne hukumar ta yi ta neman Trump da ya hannunta takardun bayanan har ma da ya masa barazana ta lamari wato kai lamarin a gaban shari'a. To amma sai can daga bisani wakilansa suka bayar da akwatuna fiye da 15 makare da bayanan na sirri a cikin watan Janairun shekara ta 2022, kusan shekara ɗaya bayan ya sauka daga mulki. A jiya Alhamis, babban speton wato babban sakataren kungiyar kawancin tsaro ta NATO Jens Stoltenberg ya ce yakin da ake yi a Ukraine ya kara bayyanar da bukatar da ke akwai ta goyon bayan Ukraine da kuma ci gaba da tallafa mata. Stoltenberg ya faɗa wa manema labarai a yayin da ya isa shirkwatar kungiyar ta NATO cewa bayan kaddamar da hare-haren mai da martani da aka dade ana hasashe, Ukraine ta sami nasara ta kuma yantar da wato yankin kasar ta daga dakarun Rasha a lokacin kazanin yakin. Daga bisani General Mark Milley, shugaban haɗakar hafsoshin tsaro na hukumar tsaron Amurka ta Pentagon, ya bayyana nasarar da aka samu. Yana mai bayyana wa 'yan jarida a Brussels cewa Ukraine tana samun ci gaba a yayin da kuma yake bayyana cewa yaƙi ne mai matuƙar wahala. Milley ya ce dakarun Rasha ba sa samun ƙwarin gwiwa kuma shugabancin sojojin na Moscow yana da rauni. Gwamnatin shugaba Biden ta ce tana cike da fata kan buƙatar Sweden na shiga kungiyar kauncin tsaro ta NATO duk kuwa da zafafan kalamai da suka fito daga babbar gincike kungiyar wato Turkiya.
To nan ba da jimawa ba Murtala zai saki shigowa da kashin labarin na biyu amma yanzu bari mu kawo muku rahoton mu na farko daga Najeriya inda shugaba Bola Ahmed Tinubu ya nada majalisar tattalin arzikin kasa kuma ya dora mata nauyin farfado da tattalin arzikin kasar duba da nauyin bashin kasar da ya kai naira trillion 80. Wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda ta yi nazarin irin nauyin da ke wuyan wannan majalisar kuma ga rahoton da ta haɗa mana.
Wannan majalisar tattalin arziki yana ƙarƙashin mataimakin shugaban ƙasa Kashim Shettima ne kuma membobin ta sun hada da gwamnonin jihohin ƙasar 36 da gwamnan babban bankin Najeriya da sauran jami'an gwamnati dake da alaka da harkar kuɗi. Shugaba Tinubu ya buƙaci majalisar da su yi iya ƙoƙarin su wajen farfado da tattalin arzikin ƙasar cikin sauri domin 'yan Najeriya na jiran su don samar musu da ribar demokradiyya. To sai dai masanin tattalin arziki kuma malami a jami'ar gwamnatin tarayya dake Kashere a jihar Gombe Dr. Isa Abdullahi ya yaba da nada majalisar amma ya ce akwai abin dubawa.
Ya zama wajibi a ce kasar nan a yanzu a samu kwararru daban wanda za su zauna suna ba gwamnatin shawarwari. Wato ciwon kan kasar nan gaba ɗaya fa da tsaro ne da tattalin arziki. Idan za ku bar ni a matsayina na mai nazarin tattalin arziki sai in ce muku kusan matsalolin mun an raba kashi 100 fa kasan tattalin arziki da tsaro za su iya ɗauka kaman 70 a cikin 100 sauran ba su kai wannan tsanani ba. Saboda haka dole ne mu samu kwararru ba yadda za a yi kawai a bar shugaban kasa ya yi ta aikin tattalin arziki ba tare da kwararru ba. Abin da ya shafi gwamnatin da ta shuɗe shine bata damu ma da cewa akwai kwararru a tattalin arziki ba domin bata yi amfani da su ba kuma ta ebo waɗanda ake kira kwararru amma sai da lokaci ya kure mata bai wuce shekara 1 ko 1 da rabi ba ta sauka a mulki kafin ta kawo mutanen da ake kira kwararru. Kuma banga alamar ma an ba su damar su aikin da ya kamata a yi ba domin bangaranar da suka ba da wani rahoto wanda shugaban kasa ya ce zai aiwatar da shi ba ko in ji sun sanar cewa ga rahoton da suka fitar sun ce a yi abu kaza a kasa kuma an yi. Saboda haka idan ba a bi shawarwarin masana tattalin arziki akan tattalin arziki ba wallahi kullum muna cikin matsala.
Amma ga masanin tattalin arziki Ahmed Ilyasu Sadaunan Misau yana ganin sai majalisar dokokin kasa ta shiga lamarin idan ana so ga tasirin kafa wannan majalisar tattalin arzikin.
Kamar yadda aka sani shekarun baya duk an yi wannan kwamiti kowace gwamnati ta zo wayannan kwamiti suna zama. To in sun zauna kuma akan yi ta cece kuce akan rashin kuɗi a ƙasa wanda har ta kai a ciyo bashi daga waje. To basu sukan nan kuma sukan taru har akan kasa biyan su su zama matsala a ƙasa wanda mun kasa fita a cikin wannan abu. Wato tasirin abin shine in har su 'yan majalisar nan za su yarda su yi zama su tantance abubuwan bisa ga tsari da kuma bisa tattalin arzikin ƙasarmu halin da muke ciki a yanzu. To in sun yi wannan kwararru an cikin su suka bada shawarwari to zama zai tasiri ko kuma kwamitin su zai tasiri. Amma aka ci gaba kamar yadda aka saba da to za a samu cewa ba za a samu wani bambanci ba daga wannan kwamiti da aka kaddamar yau da ta da wanda aka yi ta yanzu.
Shi ma kwararre a fannin tattalin arziki na ƙasa da ƙasa Shu'aibu Idris Miƙati ya ce waɗannan matakai da shugaba Tinubu ya ɗauka cikin ƙanƙanin lokaci za su iya sauya rayuwar 'yan Najeriya.
Waɗannan ba ƙananan mataku ba ne ga mai hankali ga kuma wanda ya san yanayin yadda gwamnati take tafiya don ababen za su iya kawo sauyi ga rayuwar ɗan adam a Najeriya. A ce kuma cikin ɗan wannan gajeren lokaci ko 'yan kwanaki an nada majalisar da za ta rinka kula da harkokin cinikayya ko kuma tattalin arzikin ƙasa wannan ba ƙaramin al'amari ba ne. Tattalin arzikin Najeriya kamar yadda kika faɗa ya shiga wani halin ƙaƙanikayi. Ababe guda biyu uku za a iya lura da su. Farko dai a ƙasar Najeriya hauhawan farashi ya addabe mu. Yanzu kusan muna maganan kashi 23 ne ko da 4% a yanayin hauhawan farashi na kai yakin da jama'a suke amfani da shi. Bashin da kasar ta ci kamar yadda kika faɗa kusan trillion 80 an dade ba a samu lokacin da kasar Najeriya ta ci bashi kamar haka ba.
Aikin farko da aka ba majalisar shine samu wa al'umman kasa sauƙin raɗaɗin shi da tallafin man fetur a cikin ƙanƙanin lokaci. Madina Dauda, Mudir Amurka daga Abuja, Nigeria.
To gaida Madina Dauda, ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ga Murtala da kashin labaran na biyu.
Hukumar kula da yara ta Majalisar Dinkin Duniya ta ce tana tattaunawa da gwamnatin Taliban ta Afghanistan kan jadawali da tsare-tsare domin yuwuwar hannunta mata ayyukan ilimi a kuma ci gaba da karatu. Jami'an bada agaji sun ce Taliban ta nuna alamun ba za a ƙara saka hukumomin ƙasa da ƙasa a ayyukan ilimi ba a wani yunkuri da Majalisar Dinkin Duniya ta soke lamirin sa, to amma hukumomin Afghanistan ba su tabbatar da shi ba tukunna. UNICEF ta ce ta sami tabbaci daga ma'aikatar ilimin cewa za a ci gaba da azuzuwan karatu na kai da kai da ke ilmantar da ɗalibai 500,000 yayin da za su ci gaba da tattaunawa kan lamarin. Kawayen Amurka a arewa maso gabashin Siriya sun kuduri aniyar gurfanar da ɗaruruwan mayakan IS na ƙasashen waje a gaban kotu kan laifukan yaƙi duk da rashin goyon baya daga ƙasashen duniya. Hukumar da ke kula da yankin arewa da gabashin Siriya ƙarƙashin jagorancin Kurdawa ta sanar a jiya Alhamis cewa za ta fara shari'a da mayakan na IS na ƙasashen waje kimanin 2,000 da ake tsare da su a gidajen yari tun bayan faduwar Bahus tungar kungiyar ta'addanci ta Siriya ta ƙarshe a watan Maris na shekara ta 2019. Kusan shekaru 5 kenan. Birran jiya shugaban ofishin hulɗa da ƙasashen waje na hukumar ya faɗawa manema labarai yayin da yake magana ta hanyar tafinta yayin wani taron ƙarawa juna sani a jiya Alhamis. Ya ci gaba da cewa ba za mu iya ci gaba da tsare-tsaren waɗannan mutane ba tare da wato ba za mu iya ci gaba da tsare waɗannan mutane ba tare da gurfanar da su a gaban kotu ba.
Musala Faruk Sani ne kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. So yanzu sai sauraron rahotanninmu. Har ila yau daga Najeriya kuma mai alaka da na farko. Kasar da makonni uku da kama aiki shugaba Bola Ahmed Tinubu ya dau wasu matakan gyara. Ciki har da dakatar da wasu mukarraban gwamnati daga ciki daga aiki. Cikin su har da shugaban EFCC Abdulrashid Bawa. Lamarin da ya dau hankalin jama'ar kasar. Wakilin muryar Amurka Haruna Dauda Biyu ya jiyo ra'ayin wasu ɗan Najeriya a game da wannan mataki. Haruna gareka.
Kasar makonni uku shugaba Bola Ahmed Tinubu ke dakatar da wasu makarafin gwamnati aiki da kuma wasu sabbin ra'ayoyi musamman ma ga masu bashi shawara. Cikin waɗanda aka dakatar da har da shugaban yaƙi da ta'ammali da tattalin arziki wanda ya shafi dukkanin shugabannin na baya karancin shekaru da kuma shugaba Tinubu ya ce zai gudanar da bincike a kansa. Kusan za a iya cewa wannan ofishi ne duk wanda aka nada da shugabanci wannan hukuma ba kasafai yake karewa lafiya ba tare da fuskantar bashi shugabannin kasa ba. Abdul Rashid Bawa dai mutashin jami'in tsaro ne da kuma aka bawa ragaman shugabancin ofishin a lokacin tsohon shugaban kasa shugaba Muhammadu Buhari. Duk da cewa an sha zargin wasu makarafan gwamnatin amma ba a ji ya dauki wani mataki a kansu ba, walau kun rashin samun bayanai ne a rubuce ko kuma kauda kai kawai. Sai dai tuni wasu 'yan Najeriya suka so mu tofa albakacin bakin su kan dakatar da shugaban EFCC Abdulrashid Bawa. Ga dai abin da wasu 'yan Najeriya ke cewa.
To sunana Tijani Usman Bello. Ito a gaskiya ni gam gaskiya zan ce ya bani mamaki dan abin ya zo ne kwatsam ba zato ba tsammani. To amma kuma yawanci zaka ga yawancin shugabannin da suka shugabanci wannan hukuma zaka ga a haka suke karewa maimakon a same su suna da gaskiya da rukun amana a kuma sai kaga a sun tsunduma a cikin yin wannan abin da suke kokarin hanawa amma a same su a ciki. Don hakan ma ya kasance a gaskiya abu ne mara daɗin ji wallahi tallahi. Bai kamata a ce an sami shi da zargin wannan cin amanan kasa da sauransu ai ma dukiyar kasa zaugan kasa ba gaskiyan zance.
To ba gani kamar tunda an ce zargi ne kuma za a gudanar da bincike ya kamata a bashi wannan dama shi ma gudanar da bincike kansa.
Eh to abin da ya kamata kenan dama a bashi dama ai bincike idan aka yi bincike aka tabbatar da laifi shikenan sai a hukunta shi.
To ni suna na Ibrahim Gwamnam Shaliza. Eh ni zance dakatar da shi yayi daidai domin duk kai ma'aikacin gwamnati in ana zargin ka kuma kai baka da laifi kai baka aikata abin da ake zargin ka da shi ba ba wani fargaban da zakai domin in an gama bincike ai ka adawa da kai tunda yake ba a ce an kore shi ba dakatarwa ba wani sabon abu bane kuma domin an yi shi kasa da wata daya da kafa sabuwar gwamnati ba abun mamaki bane daidai ne domin shi wannan sabon shugaban kasa yana so ya tabbata cewa lalle waɗanda za su yi aiki da su ba su da wani laifi ba mutanen da za a ji tsoron su ba
sunana Julius Emmanuel
kaga shi ya san in ya aikin da ya kamata bai kamata ma dama inda na ga maka daga farko bai kamata ya samu fargaba ba dan aiki kai kake yi in kai daidai ka sani in ba kai daidai ba ka sani dan kuma dole in aka kawo maka wani shugaba dole a bincike kowace office da office tabbatar aiki na tafiya inda ta kamata domin in bai yi bincike ba wani abin da faɗo za a ce ai dama da yazo ai an ga mu cewa kaza 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 ne aka je mu takarda bai bincika ba ya sa hannu to kaga abin da shi yayi din yayi daidai da aka bincike su kuma aka duba
wasu in Najeriya kenan ke bayyana ra'ayin su game da dakatar da Abdulrashid Bawa shugaban EFCC da shugaba Bola Ahmed Tinubu da yake kuma zai gudanar da bincike akan ayyukansa Haruna Dauda Biyu Maryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Tun gaida Haruna Dauda Biyu ana sauraron wannan shirin daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. Yanzu ga shirinmu na gaba.
Manuniya.
Yanzu alhamdulillah Allah ya kawo wani lokaci wanda dole ne a canja salo.
A kin ga inda aka fafata tsakanin Sheikh Fabio da Abdulaziz mutane 17 ne.
Wasu ƴan majalisar ƙasa kenan ke cewa yanzu ne fa ƴan Najeriya za su ga sabon salon sauyi tunda dai majalisar ƙasa ta yi sabbin shugabanni. Sai dai shi ɗaya daga cikin ƴan majalisar ƙasar da wa'adin su ya kare cewa yake sun riga sun gaza game da abubuwan da ƴan ƙasa suka yi tsammani.
Wannan bannar da nake ga maka ko ina ka daga yake. Dan ka duba wurin kudin tallafi na Najeriya matsala in ka duba Central Bankin Najeriya matsala saboda rashin sa ido
game da maganar matsalar matsanancin rayuwar da ake ganin talakawa za su shiga a Najeriya kuwa masanin tattalin arziki ne ke tabbatarwa da ƴan Najeriya cewa gaskiyar magana rayuwa za ta iya yin tsanani
kiran man tallar sunan nan zai sa waɗannan nau'i daban-daban da ake magana mutane miliyan 133 suke wannan cikin wannan talauci na nau'i daban-daban to zai sa shi karuwa
to shin koyaya ƴan Najeriya suka ji da cire tallafin da aka ce tilo sun fara kunkuni
wannan abu gaskiya ba mu ji dadin shi ba tunani na wannan talabi da aka ce yayi daidai dan mu abin da muke jira kenan
altsiya kawai ya haifar gaskiya ba alheri bane tunda da yake tafiyan da zaka yi ta a naira 200 yanzu ta koma 500 ko 600
wannan ba so mun ta muka tattako cikin tarin muran da zaku da cikin wannan shiri na manuniya Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa cikin wani sabon shirin manuniyan da ke tafiya da zamani shiri na 112 cikin jerin shirin manuniyan da ke san ganin shugabanni sun tsara tsarin tsai da tsantseni me yiwa kuma tsarin tsai da tsantsenin ya sa jagoran takarar shugabancin majalisar jantare na Najeriya na sanata Godso Akpabio wato dan majalisa Al-Indume ya shedawa duniya cewa dan takarar su fashi ne gwani har ma dai an ji Induma na dire daren daddale dalla dallan dalilan samun sabbin shugaban da yace sun riga sun yi kuma an riga an fara gani
mu 109 duka mun hallara an yi zabe lami lafiya kuma mu za mu tsaya mu ci gaba da bashi shawara don mu tabbatar akan cewa burinmu ta cika na cewa duk abin da ya faru a kasan nan majalisar dattawa za su tsaya su bada shawara nan dattawa a sununan dattako ba wai a zauna kaman yan ancin shata kuke cewa tunda dukkan ku nan kun san me yake tafiya yanzu alhamdulillah Allah ya kawo wani lokaci wanda dole ne a canja salo kuma yanzu kaman shi yanzu shugaban kasan da muka samu a cike yake da wayanda suke da sani majalisar dattawa shi shugaban kasa yayi sanata mataimakin sa yayi sanata matan shugaban kasa mata yayi sanata the secretary na gwamnati na tarayya yayi sanata chief of staff shugaban ma'aikata na fadin shugaban kasa ma speaker ne to muna ganin dai yanzu insha Allah mutane ne wanda suke kusa da talakawa sun san halin da Najeriya take ciki to ya kamata dai daga yanzu kuma akwai alama kuna gani a cikin aikin da mutumin nan yayi na sati 2 da rabi ya kai aike shekara biyu na wanda ya gabata.
Sai dai kuma shi sanatar Abdul Ningin da ya limancin lalubo magoya baya ga sanatar Abdulaziz Yarin da ya nemi shugabancin majalisar jantare Najeriya cewa yake duk da dai sun riga sun sha kasa ba yadda za a yi su bari bangaren zattawa ya rinka yi wa majalisar kasar gani gani.
Mun fafata takara mu mutanen Abdulaziz Yari tsakaninmu da Akfabio duka mutane ne da muka san su suka san mu. Mu da tunanin mu kan cewa shi Abdulaziz Yari zai fi sauraron mu kuma zai fi kare mu. To amma kana naka Allah na nasa.
To kana ganin ba za ku zama ɗan anshin shata ba kenan?
Abin da ban ma so ta zama kenan. Amma wannan zaben ya nuna maka cewa wannan majalisa da yardar Allah ba za ta zama ɗan anshin shata ba. A kin ga yanda aka fafata tsakanin Shehu Fabio da Abdulaziz mutane 17 ne. To akwai abubuwa da akwai kurakurai a gani na da ya kamata a ce a kowane lokaci da shugaban kasa ya kawo wani kuduri majalisa ta ce kawai ta sa masa stamp. Idan aka haka ita majalisa za ta cikanta domin ɗan kasa dace Allah wadai kuma Najeriya za ta cimma baya.
To gashi kana cewa kai dan jam'iyyar PDP ne amma kuma kun hada kai har kun yi zabe.
A shi zabe ya riga kare kin ga ana zabe shi kansa Abdulaziz ya je ya aiwa Akfabio mu baya mu ma mun yi wa su barau ɗan uwan mu ne Akfabio abokin mu ne tsohon gwamna ne kuma dan jam'iyyar PDP ne shi ma barau din dan jam'iyyar PDP ne saboda ka duba baki bane a wurin
sun koma APC
amma mu muka haife su muka kyankice su muka koya musu siyasa.
Maganar zaren zargin zama yar amshin shata da mursa mai karewa ta yi ta sade daga cikin Masar. Sanata Ahmad Babba kai ta baje bayanin bayyana wa duniya cewa a gaskiya mursa ta tarfa ta gaza ta gajiya saboda yadda ta bari aka yi wa wannan kasa rauni.
Ai mu ba ma yankin sha bane mun yi dan amshin shata lalaci saboda wannan bannar da nake ga maka ko ina ka daga ita ce dan ka duba wurin kudin tallafi na Najeriya matsala dan ka duba central bankin Najeriya matsala me ya jawo wannan saboda rashin sa ido saboda ga muna da matsaloli to san gaske kuma wannan zamu iya cewa babban rauni ne kuma babban nakasu ne a wannan majalisa da muka yi to amma dai da yake kowa zai je ya bada retirement din wurin ubangiji da abin da ka yarda da shi da wanda baka yarda an koma ta shi ne babban magana tunda wani lokaci kana ganin abun ya fi karhin ka
gaskiya mu shi mana zata na cewa dokar gyara ma'aikatar man fetur din nan da kuka sa hannu a kanta ita ce ta sa ɗan ƙasa cikin wannan yanayi da suke ciki yanzu
babu wata doka in ba ta Allah ba wadda take daidai abinda muke tunkaho da wannan shine bayan majalisa kashi hudu ɗaya bayan ɗaya sun kasa ma yadda za a samu daidaito a yi ita dokai mu mun samu mu yi wani sai kuma ɗan majalisa wanda suke nan gurin sai kuma su miƙe tsaye su gyara don dama shi yasa ake ta yadda al'amura haka.
Tun bayan sanar da cire tallafin mai a tare na garin da shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya yi wasu 'yan Najeriya ke gaya wa duniya cewa a gaskiya fa yanzu talakan Najeriya ya rasa sukuni. Malami a kwalejin kimiyya da fasaha ta tare Najeriya da ke Kaduna da ke jagorancin kwamitin yaƙi da tsanci rashawa a kwalejin Dr. Ismail Muhammad Ancau ya ce cire tallafin mai fa zai yi sanadin sabbaba suburbudar talakawa ta kowane fanni.
Al'umma za su shiga cikin kuncin rayuwa. Talauci yana nan cire man tallafin nan zai sa waɗannan nau'i daban-daban da ake maganar mutane miliyan 133 suke wannan cikin wannan talauci na nau'i daban-daban na maganar abinci, na maganar muhalli, na maganar abubuwa daban-daban to zai saki karuwa. Na biyu akwai yiwuwar idan aka ci gaba da haka faran za su iya sa matsalan da ake samu na tsaron nan tana iya karuwa. Sannan akwai matsala na tarbiyya saboda idan al'umma suka shiga cikin matsi zai zama waɗanda suke da gaskiya ma gaskiyan ta tafi waɗanda suke da amana rashin amana ya tafi saboda irin tsananin wahalar da suke ciki sanadiyan cire talafin mai dinnan da kuma wasu matsalolin daban-daban wanda za su iya bujiro ma al'umma wannan shi kansa tattalin arzikin ƙasar zai zama gudunmuwan da al'umma ya kamata su bashi ba lallai su bashi ba saboda zai shafi irin abincin da suke ci magungunan da suke samu ko kuma lafiyar da suke samu da waɗansu abubuwa daban-daban da zai hana su ba da gudunmuwan da ya kamata su bada ga tattalin arzikin sannan kuma farashi zai kuma karuwa. A yanzu akwai hawan farashi na kashi 22.2 wanda shekara 17 da wani abu ba a samu irin wannan hawan farashi din ba wannan yana da hadari wajen ci gaban kasa din.
Tunuma da ya ganin zaren zargin gashin gallazawa talakawan da aka ce cire tallafin su ya fi wa muni ya sa shirin manuniya neman ra'ayoyin talakawan Najeriya dan su ma su baje bayani.
Sunana Salisu Musa. To janya wannan tallafi dai ya haifar da abubuwa da dama wannan abu gaskiya ba mu ji dadin shi ba. Sunana Anas mai yar goma. Sani na wannan talabi da aka ce yayi daidai da mu abinda muke jira kenan saboda duk abinda ba zai dore ba gwara a cire shi kawai.
Sunana Hamza Ibrahim. Aitsi ya kawai ya haifar ba wanda wahalar ba ta shafe shi ba.
Sunana Jamila Halliru. Abinda zamu fara dai mu roki Allah idan alkhairi ne Allah ya tabbatar mana da shi.
Sunana Shaibu Alhassan. Gaskiya wannan shugaba duk da mu ba mu zabe shi ba amma wannan kuduri da ya kawo muna goyon bayan shi 100%.
Sunana Muhammad Jamilu. Gaskiya ba alheri bane tunda da ya tafiya
biyan da zaka yi ta a naira 200 yanzu ta koma 500 ko 600 kaga ai ya zama fitina akan talaga
Bashar Musa ko a matsayin mu na direbobi ko da iyakar in mai ya karu mu kara kudin mota
sunana Yahaya Adamu wannan talabar man fetur muna alfahari da yin shi dama mun ce kada ayi aka ce sai an yi to dan haka duk abin talaka ya gani a wannan gwamnatin da wanda ya zaban da wanda bai zaba da wanda ya ci taliya da wanda bai ci taliya ba kowa abin ya zaki abin shi
ka batutuwan da zamu iya baje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai dai kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafe mu da fiko cewa kwanakin da aka kebe musu fa ƙara karewa suke kullun aka ce an kwana kuma har aka wuni domin kuwa daga juma'an nan saura kwanaki 1442 ne su yi sallamar sakin kujerin da wasu su ma sai da suka yi rantsuwa da alqur'ani kuma madadin dukkanin wanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman dai abokan aiki Mamu Ibrahim Kwarin jihar Kanawa da Maman Manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da miliyoyin da ke zamewa shirin manuniya tubalin gini kuma a madadin su duka ni Isa Lol Ikara da kan shirin gabatar ne nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya
to an gaida na Ikara domin kasancewa a fadake kuwa a wannan babbar rana da juma'a ga nasihar juma'a
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Sunana Muhammad Al-Hassan mamba babbar kungiyar addinin musulunci ta kasar jamhuriyar Niger IAN Addinin musulunci yayi kira zuwa ga zaman lafiya da kwanciyar hankali da aminci tsakanin al'umma kamar yadda yi umarni da haɗin kai da kaunar juna A cikin Al-Qur'ani mai girma ayoyi da yawa suna kumshe da waɗannan sakonni daga cikin su akwai sura mai lamba 3 aya mai lamba 103 haka kuma sura mai lamba 8 aya mai lamba 46 dukkanin waɗannan ayoyin suna kira ne zuwa ga haɗin kai da ƙaunar juna tsakanin al'ummar musulmi da kuma tsoratarwa game da rarrabo kanu da kiyayya tsakanin al'umma kamar yadda gaisuwar addinin musulunci ta kumshi aminci da kuma zaman lafiya da yadda da kauna tsakanin al'ummar musulmi shine ya sama sunan na aminci Allah mai girma da daukaka ya ambace shi a cikin alqur'ani mai girma wurare 44 a inda duka sunan yake a cikin alqur'ani mai girma ya zo ne wuri 6 kawai wannan sakonnin dukkanin su abinda suke fa'idantarwa shine addinin musulunci ana gina shi ne akan kaunar juna da haɗin kai tsakanin al'ummar musulmi da kuma bin hanyoyin da za su samar da kwanciyar hankali da kauna wato da zaman lafiya tsakanin al'ummar musulmi wannan a dunkule sune sakonnin addini
kuma da Allah ya sa amfana da shi. Masu sauraro da wannan ne kuma ya kai mu ga shirin mu na karshe wato labarai a takaice.
Da takaice yayin da tsohon shugaban Amurka Donald Trump yanzu haka yake kan gaba cikin waɗanda ke neman tiketin tsayawa takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Republican. Batun tuhumar da aka yi masa kan rike takardun bayanan sirri na gwamnati ba bisa ka'ida ba na ci gaba da mamaye batutun siyasar Amurka na tsawon watanni masu zuwa. Yayin da 'yan Democrat da 'yan Republican ke ci gaba da bayyana matsayarsu na takara kan abin da Trump ya yi da abin da wasu 'yan siyasa suka yi da kuma abin da doka ta tanada akwai yiwuwar hakikanin gaskiyar lamarin za ta ci gaba da disashewa. A jiya Alhamis babban sakataren kungiyar kawancen tsaro ta NATO Jens Stoltenberg ya ce yakin da ake yi a Ukraine ya kara bayyanar da bukatar da ke akwai ta goyon bayan Ukraine da kuma ci gaba da tallafa mata. Stoltenberg ya faɗa wa manema labarai a yayin da ya isa shalkwatar kungiyar ta NATO cewa bayan kaddamar da kungiyar ta NATO wato Ukraine ta sami nasara ta kuma yantar da yankin kasarta daga dakarun Rasha a lokacin kazanin yakin
To masu sauraro duka abinda shirin namu na wannan lokaci ya kunsa kenan sai kuma zuwa can an jima da hanci. Idan muna raye mu sake shigowa da misalin karfe 8 agogon Najeriya, Niger, Cameroon da Chadi, wato karfe 7 kenan agogon GMT da Ghana da shirin mu na hanci. Yanzu a madadin Murtala Faruk sanyin da ya taya ni gabatar da shirin da producer mu Jumbe Hamza sai engineer mu Kila, ni Aisha Mu'azu nake muku sallama. Ma'assalam.